إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna godewa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na Masjidut Tauhid dake unguwar Azarai dake cikin dake unguwar GRA cikin garin Azarai a jihar Bauchi domin ci gaba da karatu da muke cikin littafin Adwa'un على جهادي عمر بن الخطاب رضي الله عنه wannan ita ce halka ta 45 a karatu da muke yi cikin wannan littafi na tarihin khalifa na biyu amirul mu'minin umaru dan khattab Allah yarda da shi a halkar da ta gabata ba mu gushe ba muna karanta misali na 5 cikin misalan da mawallafin ya kawo cikin wannan littafi da suke fito mana da yadda sayyidina Umar Allah yarda da shi yake lazumtan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine sulhul hudaybiya sulhul hudaybiya bayani ya gabata dangane da takaitaccen bayani kan sulhul hudaybiya din sannan kuma mun karanta gaba da shi mawallafin ya fito mana da yadda sayyidina Umar yake lazumtan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a karshen bayani lokaci ya cin mana a halkar da ta gabata inda yake cewa fama huwa illa an nazalat suratul fath على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى عمر فأقرأه إياها فقال يا رسول الله أو فتح هو قال نعم فطابت نفسه وأن قبى أن مكتايا عند مكي بياني يد سيدنا عمر الله يرد شيء يزوي ساموس النبي صلى الله عليه وآله وسلم yana nuna rashin goyon bayansa dangane da sulhu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla tsakaninsa da mushrikai wanda ke nuna son kai na mushrikai a wannan sulhu na sharuɗa da suka gindaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma ya samu Abu Bakar Allah yarda da shi duk da yana kokarin nuna rashin goyon bayansa ga wannan sulhu da aka kulla tsakanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da mushrikan Makka wanda a ƙarshe sai yake bayyana mana cewa fa ma huwa illa an nazalat suratul fath ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba a dauki lokaci ba face suratul fath ta sauka wa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kammala yarjejeniya tsakanin sa da shi da mutan makka an rubuta an zartar annabi ya nuna goyon bayan sa ga duk sharuɗa da suka sa masa ya nuna amincewar sa da yardar sa to sai annabi ya umurci sahabbansa da su yanka su aske kawunansu sannan kuma su yanka a bar hadayarsu da suka taho da ita daga Makka tunda ba a ba su dama sun shiga garin Makka don yin umra ba so saboda yanda wannan sulhu da annabi yayi da waɗannan mushrikai yayi tasiri a zukatan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yasa sai basu motsa ba wato abun ya taba zuciyarsu kaman ya musu tabo a zuciya suna ga son kai ya son kai da mushrikai suka nuna ya kai inda ya kai ya kai makwara to shine annabi ya musu magana kan cewar su aske kawunan su su yanka abar hadayarsu a wannan guri na Hudaybiya inda aka kulla wannan yarjejeniya tsakanin sa shi da mushrikai ba wanda ya motsa sai annabi ya shiga gurin matarsa Ummu Salama Allah ya yarda da ita yake koka mata cewa ga abin da ya faru tsakanin sa da sahabbansa ya ce su aske kawunan su su yanka hadayarsu ba su motsa ba sai tace ba wani abu ya ma'aikin Allah ka san yanda za a yi in ka fita kar kai magana wa kowa ka je ka aske kanka ka ne ka yanka abar hadayarka annabi ya fita sai ya aiwatar da shawarin matarsa yana fita ya nemo mai askin sa ya masa aski ya yanka abar hadayarsa suna gani sai suka tashi sashe ya dinga aski wa sashe kamar za su kashe kawunan su kamar yadda riwayar ta bayyana daga nan kuma sai suka yanka abar hadayarsu kaga yanzu shawarin mace ce annabi ya dauka yayi amfani da ita kenan mata suna da gudunmawa da za su bayar ba lallai iya cikin gida ba harkokinka na waje zaka iya shawartar matarka hulɗarka ta waje zaka iya shawartarka kuma ta baka nagartacciyar shawara wacce za ta amfane ka tunda wannan al'amari ai bai shafi cikin gida ba amma annabi ya shawarce ta kuma ta bashi nagartacciyar shawara kuma shawarar ta yi amfani kaga kenan a wasu lokatai ko shakka babu mata za su iya bada shawari kuma shawarin ta zamanto ta amfanar kar ana wawantar da tunaninsu ko hankulansu ko kuma a ga suna da ragaggen tunani ko suna da ragaggen hankali a akwai gaɓoɓi da yawa da za a iya taimakekeniya da su kuma a cimma manufofin da aka sanya gaba to sai annabi ya kama hanyar Madina tunda yanzu an kulla yarjejeniya da shi akan ba zai shiga Makka ba sai baɗi kuma ya yadda ya amince duk da sahabbansa ba su ji daɗin haka ba to sai kama hanyarsa ta komawa Madina to a hanyarsa ta komawa kafin ya isa Madina aka saukar masa da suratul fatih to ita ce sayyidina Umar yake bayani anan inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimmu ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza aka saukar masa da suratul fatih wacce sura ta kunshi nuna cewa wannan yarjejeniya da ya kulla da shi da mushrikai nasara ce budi ne fatahi ne shine da aka saukar masa da sura kamar yadda riwayar nan take bayyana mana sai fa aqra'ahu iyaha ya aika da sura gurin sayyidina Umar aka karanta masa ita kaga sayyidina Umar shi yana ga kaman gaba ɗaya ma an ci baya to amma da aka saukar da suratul fath aka je aka karanta sayyidina Umar sai ya samu nutsuwa sai yake cewa ya rasulullah awa fathun huwa shin kenan yanzu sulhun nan da ka kulla da kai da mushrikai sharuɗa da suka gindaya maka na rashin kirki na rashin mutunci na son kai duka fatahi ne annabi ya ce kwarai kuwa fatahi ne to anan sai sayyidina Umar ya samu nutsuwa shi ya sa wa malamai na kwarai suke cewa abin da sayyidina Umar ya yi a sulhul Hudaybiya ba abin a soke shi da ita bane saboda da za a soke shi da ita farkon wanda zai fara sukansa Allah madaukakin sarki amma Allah da ya saukar da ayoyin suratul fatih malamai suka ce Allah ya saukar ne dan ya nitsar da irin su sayyidina Umar Allah ya saukar da suratul fatih ne dan ya saukar da ya kwantar da hankalin irin su sayyidina Umar saboda sun fusata ransu ya baci sun harzuko suna ganin kamar yanzu an karbi kaskanci an bada daukaka wa kafirai to sai Allah ya saukar da suratul fatih a nuna musu cewar ai abin da annabi yayi da shi da mushrikan nan ma daukaka ne wa musulmai da musulunci sannan kuma Allah ya nuna musu cewar mushrikan fa abubuwan da suka gindaya wa kansu sharri ne da bala'i sannan kuma bugu da kari Allah kara kwantar da zuciyar sahabban annabinsa shi yasa yace huwa alladhi anzala sakinata fi qulubi wa Allah yace mu'minin suwaye mu'minin sahabban annabi Allah ya saukar da nitsuwa a cikin zukatansu na saukar da wannan surar da yayi ya nuna musu cewa sulhu da annabi yayi da mutanen nan sharuɗa da suka gindaya masa ya nuna amincewarsa da yaddansa ba koma baya bane ba tasgaro bane ba na kasu bane fatahi ne Allah madaukakin sarki zai yi wa musulmai a nan gaba budi ne Allah madaukakin sarki zai yi wa musulmai a nan gaba to shi yasa da aka saukar da surar annabi shi ma dan ya kara kwantarwa sayyidina Umar da hankalinsa ya kara nitsar da shi ya nuna masa cewa wannan sharuɗa da mutanen nan suka gindaya da ya yarda ba matsala bane kaga da sayyidina Umar abin da yayi laifi ne da Allah zai saukar da aya ya bayyana ko kuma annabi karan kansa zai yi fito na fito da abin da sayyidina Umar yayi saboda annabi baya ganin kuskure yayi shiru kaga kenan an ba wa sayyidina Umar hanzari saboda Allah ya duba zuciyarsa ya duba niyyarsa annabi kuma sallallahu alaihi wasallam ya fahimci sayyidina Umar ba wai yayi bane da nufin yayi challenging ko ya samu shakku kan addini ko kan annabi a'a annabi ya fahimci sayyidina Umar to amma abun mamaki sai kaga wani da zai zo a zamanin baya-baya yana sukan sayyidina Umar da abin da ya faru a sulhul hudaybiya annabi bai soke shi ba shi yanzu yafi annabi fahimta ne ko yafi annabi sanin ya kamata in har da sayyidina Umar ya tantance a soke shi annabi ne zai fara suka sai nuna cewa abin da kai sayyidina Umar ba daidai bane amma bai annabi bai yi haka ba to yanzu kai da zaka zo a baya kafi annabi ne kafi annabi son addini kafi annabi sanin ya kamata kaga ko shakka babu mutum ba zai yadda a ce yafi annabi ba to in ko baka bi annabi ba to kana kan bata in dai zaka zo ka soki sayyidina Umar akan abin da yayi Allah bai soke shi ba Allah ya saukar da su ayoyi ma dan ya kwantar masa da zuciyarsa ya kwantar masa da hankalinsa ya nuna masa abin da annabi yayi daidai ne kuma shine nasara shine zai kai su tudun mun tsira to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wa sayyidina Umar cewa wannan al'amari sharuɗa da mushrikai suka gindaya kuma annabi ya yarda ya miƙa wuya annabi ya tabbatar wa sayyidina Umar kan cewa nasara ne wannan sura da aka saukar ta kunshi abubuwa da yawa abu na farko Allah ya ce inna fatahna laka fathan mubina Allah ya yi fatahi wa annabi fatahi bayyananne fatahi wanda yake fili karara wato wannan sulhu wannan sharuɗa da mushrikai suka gindaya annabi ya karba wannan fatahi ne Allah zai yi wa annabi a nan gaba shi yasa sai aka saukar da ayin inna fatahna laka fathan fathan din ma mubinan bayyananne zahiri karara abu na biyu liyaghfira Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimmu ni'matahu na'am liyaghfira laka ko liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimmu ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima sannan daga cikin abin da wannan sura ta kunsa wacce take fito da nasarar da annabi ya ci akan wannan abu da ya faru na sulhul hudaybiya shine Allah zai gafarta wa annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwan da ya aikata da ma wanda bai aikata ba liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara abinda kai da ma abinda ba kai ba wanda za ka yi nan gaba duk Allah zai gafarta maka saboda yanda annabi ya miƙa wuya a hukuncin Allah gashi dai annabi a karin farko shi ya shawarci sahabbansa cewa me suke gani akan ya aukawa ƙauyukan larabawan da suka hada kai da mushrikai sayyidina Abubakar ya ce a ya rasulullah ba da nufin yake ka fito ba ka fito ne da nufin ka je kai umra ka ci gaba da tafiyarka wanda yayin yunkurin hana ka ka yake shi annabi ya ce mu je sai gashi dab da za su shiga makka taguwa annabi ta ki shiga kaga wannan hukunci ne na Allah Allah ya hukunta annabi kuma ya sallama 100 bisa 100 ya mika wuya. To shi yasa sai Allah ya masa wannan minna, Allah ya masa wannan budi, Allah ya masa wannan ni'ima, cewa li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhara. Saboda yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mika wuya akan hukuncin Allah madaukakin sarki, da kuma yanda aka zo masa da sharuɗa na rashin kirki, na rashin mutunci, na son kai, na babakere, amma duk da haka annabi ya sallama ya mika wuya. To sai Allah ya saka masa da wannan sakamako, li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhara. Sannan abu na uku, wa yutimmu ni'matahu alayka. Allah madaukakin sarki ya zai cika ni'imarsa a kanka ta yanda zai daukaki addinin da ya aiko ka da shi, ya kaskantar da sauran addinai wanda ba wanda ka zo da shi ba. Shine wa yutimmu ni'matahu alayk. Daga cikin cika ni'imar Allah ga annabi shine ya daukaki addinin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi, ya taimake shi akan abokan gabansa, kuma hakan ne ya faru. Sannan abu na hudu, wa yahdiyaka siratan mustaqima. Waɗannan duka Allah madaukakin sarki ya yi wa annabi sakamakon yanda annabi ya mika wuya akan son kai na mushrikai da sharuɗan da suka sa, saboda ya sallama wa hukuncin Allah madaukakin sarki. Sai abu na biyar, wa yansuraka Allahu nasaran aziza. Allah zai taimake ka taimako mai ƙarfi, mai girma, mabuwayi akan abokan gabanka, ya kaskantar da su, kai kuma ya ɗaukake ka. To wannan kissa da muka karanta, ɗan uwa musulmi, duk da mai littafin in mun kula za mu ga ya tsawaita ya faɗaɗa, amma mu ɗin ba za mu faɗaɗa ɗin ba, saboda mu samu mu cimma abubuwan da muke so mu cimma. Ya ɗan yi tsawaita, ya kawo bayanai da yawa wanda ina ga za mu tsallake su saboda yanayi na lokaci. To amma gabanin mu je ga misali na gaba da ya kawo, cikin misalai da yake kawowa waɗanda suke fito mana da yadda Sayyidina Umar ke lazumtan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, ya kamata mu ɗauki fa'idoji ƙarƙashin wannan kissa da muka karanta ta sulhul Hudaybiya. Fa'ida ta farko da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan kissa ɗin, lallai Allah maɗaukakin sarki zai taimaki wannan addini nasa, addini na musulunci. Allah maɗaukakin sarki zai taimaki wannan addini nasa, addinin musulunci. Zai zo da buɗi ta inda ba a zato ba a tsammani. Wato addinin na Allah ne, kuma shi zai kare kayansa. Duk yanda mutane za su yi kai kawo wajen ganin sun rusa addinin, wajen ganin sun rusa masu addinin, to ba zai rusu ba, masu addinin ma ba za su rusu ba, saboda addini ne na Allah, kuma shi zai kare kayansa. Ku duba ku ga irin sharuɗan da mushrikan nan suka sa annabi. Ai, da yawa daga cikin sahabbansa suna ga su kan gaba ɗaya al'amarinsu ya lalace, kuma shi kenan musulunci kan an gama da shi a irin waɗannan sharuɗan. Amma kuma ko kaɗan, saboda addinin aina Allah ne, kuma shi ya ɗau alƙawari zai kare kayansa. To kun ga cikin kissan za mu fahimci cewa tabbas addinin Allah, Allah ne zai kare abinsa. Annabi ya ba da labari cewa akwai lokaci da zai zo musulmai su samu ɗaukaka, kafirai su samu ƙasƙanci da koma baya. A wayi gari ba Yahude ya je bayan bishiya ya ɓuya, bishiya tana kiran musulmi tana cewa zo musulmi, ga ba Yahude bayana, zo gashi nan zo kacin masa. Kaga addinin na Allah ne. Yau wannan addini ba dan na Allah bane, ai da yanzu babu labarinsa, saboda shine gatansa, shine gatan wannan addini din. Abu na biyu da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan kissa da muka karanta, lallai ɗa'a wa Allah maɗaukakin sarki da ɗa'a wa manzonsa wajibi ne. Ba tare da mun yi dube zuwa ga hikimar da ta sa Allah ya mana umarni mu yi kaza ba, ba tare da dube zuwa ga hikimar da ta sa annabi ya mana umarni mu yi kaza ba. Kawai idan an ce mana umarnin Allah ne, wannan wajibi ne mu yi ɗa'a, sawa'un mun fahimci hikimar ko ba mu fahimta ba. wannan umurnin annabi ne wajibi ne mu runguma hannu bibbi 100 bisa 100 koda mu a ganin mu muna ga akwai ci baya wajibi ne mu sallama masa mu miƙa wuya mu yi da'a mu yi biyayya kuma sahabban annabin a haka suka rayu kawai abin da ya tunzura su anan yanda suka ga mushrikai suna zuwa da sharuɗa na rashin girma da girmamawa na rashin mutunci da son kai da baba kire wannan shine fusata su amma ba sa saba umurnin Allah ba sa saba umurnin annabi duk umurnin da Allah madaukakin sarki ya musu ko manzansa take suke aiwatarwa ko sun san hikima ko ba su sani ba shi yasa sayyidina Umar lokacin da yake dawafi jikin ɗakin Ka'aba da yazo jikin Hajarul Aswad yazo zai sumbaci wannan Hajarul Aswad din sai yake cewa lallai kai wannan dutse ni na san baka amfanarwa kuma baka cutarwa ba dan naga manzon Allah yana sumbata ka bada bazan sumbace ka ba kaga kenan yanzu abin da yaga annabi yake yi yake kwaikwayon annabi tare da can bai san hikimar ba amma koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga kenan da'a wa Allah madaukakin sarki da manzansa akan abin da suka yi umurni ko suka hana wajibi ne sawa'un hikimar umurni ko hanin ya sun bayyana gare mu ko ba su bayyana gare mu ba wannan yana daga cikin abubuwan da zamu dauka karkashin wannan kissa din da yawa daga cikin sahabban annabi ai hikimar yarda da annabi yayi da wannan sharuɗa da mushrikai suka sa na rashin kirki da yawa daga cikin sahabban annabi hikimar bata bayyana musu ba a wannan lokaci to amma daga baya kuma sai suka miƙa wuya suka sallamawa hukunci na annabi sallallahu alaihi wasallam daga baya kuma sai hikimar ta bayyana musu to wajibi ne musulmi ya miƙa wuya ya yi da'a wa hukuncin Allah madaukakin sarki da manzansa koda hikimar bata bayyana a gare shi ba sannan abu na uku da zamu dauka karkashin wannan kissa zaka ga mutum ya kai ya kawo wajen ilimi da takawa da addini amma wasu lokatai sai kaga wani al'amari ya buya masa wanda da yawa ya bayyana gaban su sai kaga ya buya masa kamar misali yanzu sayyidina Umar ai mutum ne mai takawa mutum ne wanda yake da karfin imani a gabobi da yawa annabi ya masa sheda yace sayyidina Umar baya kama hanya shedan ya kama wannan hanyar face shedan ya kauce ya bar wannan hanyar ma'ana hanyar da sayyidina Umar zai bi babu shedan a kanta saboda karfin imanin sa da takawan sa annabi ya masa wannan sheda to amma sai ga cikin iko Allah hikimar da ta sanya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya miƙa wuya akan sharuɗan mushrikai ta kuya wa sayyidina Umar kaga wannan yake nuna kadaituwa na Allah madaukakin sarki kowa yana da na kasu cikin halittun Allah banda Allah Allah shine kammalalle shine cikakke amma sauran halittu duk yanda ka kai ga matsayi akwai ba za a rasa dan na kasa tare da kai ba abu na hudu da zamu dauka karkashin wannan kissa da muka karanta lallai addinin musulunci an gina shi akan sallamawa da duk hukuncin da Allah yayi da shi da manzonsa a sallama musu a miƙa wuya 100 bisa 100 abu na ƙarshe da zamu dauka karkashin wannan kissa da muka karanta sahabban annabi ba ma'asumai bane kar misali a ce sahabi yayi wani abu kaza wanda ake ga abu kaza din nan da sahabin yayi kamar akwai kuskure a ciki ko akwai kaucewa a aicha ba ma'asumai bane za su iya yin kuskure sai dai kuma inda zaka zauna ka irga kurakuran sahabban annabi bai wuce a ce 1, 2, 3 ba mu kuma a wani kurakurai nawa muke yi duka yanzu za a ce sahabi ya yi kuskure sai kaga duka a rayuwarsa bai fi kwaya 2 ko 3 ba in ma sun kai wani ma sai kaga kwata-kwata a rayuwarsa bai fi kuskure 1 yayi ba to kaga za su iya yin kuskure din saboda ba ma'asumai bane sai dai kuma yanda Allah ya tsarkake su in sun yi kuskure ba sa dogewa kan kuskuren walam yusirru ala ma fa'al kaga siffa ce daga cikin siffofi na mutanen kwarai wanda Allah madaukakin sarki ya yabe su cikin alqur'ani alladhina yunfiquna fis sarai wad darai wal kadhimin al ghayza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsin wannan duk yana daga cikin siffofin su walladhina idha fa'alu fahishatan أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صفوفين نمتان قريب saban annabi in sun yi kuskure ba sa dogewa akan kuskuren kuma suna neman gafara Allah madaukakin sarki shi yasa wannan abu da ya faru sayyidina Umar ya koma yayin nadama na ƙarshe yake cewa maziltu asumu wa usalli wa a'tiku min alladhi sana'tu yace tunda na koma ban gushe ba ina ta'azumi ina neman gafara Allah ina ta sallah dan neman gafara Allah in yanta bayi dan neman gafara Allah saboda abin da nayi a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam gurin sulhun nan da nake cewa alasta bi rasulillah yace ni sayyidina Umar ni ne naje na tsaya ina tambayan Annabi irin wannan tambayan yace to da na koma sai nayi ta'azumi ina neman Allah gafarta min kaga kenan wannan abu da ya fito daga sayyidina Umar ya je yayi nadaman sa kuma yayi ta'azumi yana sallah yana yanta bayi yana neman gafara Allah madaukakin sarki saboda tsoron wannan maganganu da yayi ran da aka yi wannan sulhu yana tsoro kar Allah ya kama shi da wannan kar Allah ya fushi da shi akan wannan har yace hannai fatan hakan ya zama alkhairi gare ni to kuma tunda Annabi bai fushi da sayyidina Umar ba ai kaga yayi rabo ya tsira sannan Allah ma bai fishi da shi ba da Allah ya fishi da shi tunda ana saukar da ayin Qur'ani za a saukar ayi bayani kaga Allah bai fishi da sayyidina Umar ba bisa abin da ya faru sannan Annabi karan kansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma bai fishi da sayyidina Umar ba to shi yasa malamai suka ce ayoyin da aka saukar na suratul fathi an saukar ne dan a ƙara nuna falalan irin su sayyidina Umar fadin Allah madaukakin sarki huwal ladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imani tunda yanzu zuciyarsu tana tafarfasa sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi dan su sanya musu nutsuwa kuma sai nutsuwar ta shige su sayyidina Umar sai ya samu nutsuwa lokacin da aka saukar da ayoyi na suratul fatih liyazdadu imanan ma'a imani dan su ƙara imani kan imanin sayyidina Umar yana da imani to ya ƙara imani kan imaninsa sai Allah ya saukan masa da nutsuwa cikin zuciyar shi game da wannan sulhu da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi da shi da mushrikai sannan kuma Allah ya ce duk ya yarda da su duk wanda suka yi mubaya'a wa Annabi a wannan guri na Hudaybiyya ƙarƙashin wannan bishiya duk Allah ya yarda da su duk Allah ya tabbatar da wannan kaga kenan wanda zai zo a yau yana sukan sayyidina Umar ba shi yake suka ba waɗannan ayoyin da Allah yake nuna ya yarda da irin su sayyidina Umar su yake suka Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina id yubayi'unaka tahta ash-shajara Allah ya yarda da su lokacin da suke mubaya'a wa Annabi karkashin bishiya sayyidina Umar yana cikin wanda suka yi mubaya'a wa Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce fa'alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da ke cikin zukatansu kaga kenan Allah ya banka da zukatansu ya ga zukatu ne kubutattu lafiyayyu shi yasa Allah ya ce wa asabahum fathan qariba to sai Allah ya musu sakamako na budi da za su samu nan gaba kusa kusa shine na Khaybara wanda aka yi ta shekarar da take bayu to kaga cikin ayoyin suratul fatih duka jinjina Allah yake yi wa sahabban Annabi da suke tare da Annabi a sulhul hudaybiyya to kaga bayan da za a yi mutum a yau yazo ya soki sayyidina Umar akan abin da ya faru a hudaybiyya wanda Allah ya saukar da ayoyi na alqur'ani ya jinjina masa ya ƙara nuna kimarsa da darajarsa da shi da sauran sahabbai da suka yi mubaya'a wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Annabi yana ƙara jaddada falalan sayyidina Umar kuma ya tabbatar cewa sayyidina Umar dan aljanna ne ba a hadisi ɗaya ba biyu ba hadisai ba iyaka ya ambace shi cikin mutum goma ya ce shi dan aljanna ne sannan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya masa bishara da aljanna lokacin da yaje ya same shi a cikin wata yar gona kan rijiya ya masa bishara da aljanna yayi wa Abubakar yayi wa Usman sannan Annabi da yaje Isra'i da Mi'raji ya ga wani katan beni wata mata jikin benin tana alwala ya tambaya wannan nawa aka ce na sayyidina Umar yace sai nai kamar zan shiga sai na fasa saboda tuno kishi irin naka ya sayyidina Umar da sayyidina Umar yaji labari ya fashe da kuka ya rasulullah ma irin ka zan yi wa kishi kaga kenan akwai bisharori ba iyaka ga sayyidina Umar cewa shi dan aljanna to annabi kuma wani zai zo a yau akan abin da ya faru wanda Allah bai tuhume shi da shi akai ba manzansa bai tuhume shi da shi akai ba bal ma ayoyi Allah ya saukar ya nuna falalarsa da kimansa wani kuma ayo ya zo ya rike shi a matsayin abun suka ga sayyidina Umar kaga wannan ba shi da rabuwa addini duk wanda zai rike wannan a matsayin sukawa sayyidina Umar wallahi ba shi da rabuwa addini tunda ayoyi ne Allah ya saukar na alqur'ani tun ma kafin su koma Madina yana nuna cewa ya sanya nutsuwa a zuciyan irin su sayyidina Umar sannan ya tabbatar cewa ya yadda da irin su sayyidina Umar kai kuma ka zo a yau kana sukan sa Allah ya ce ya yadda da shi kai kuma ka zo ka soke shi a yau kaga wannan sai dai bashi da rabo a addini wanda bashi da rabo a addini tabbas zai soki sayyidina Umar bayan Allah ya ce ya yadda da shi bayan Allah ya tabbatar cewa ya sanya masa nutsuwa a cikin zuciyarsa lokacin da zuciyar ta harbo Allah ya kwantar masa da hankalinsa aka saukar da ayoyin dan su ƙara nitsar da shi su ƙara kwantar masa da hankalinsa kuma a yau wani sai zo yana sukansa da abin da ya faru kaga wannan bashi da rabo a addini to abu na gaba da zamu je misali na gaba da zamu je da mawallafin littafin ya kawo wanda yake fito mana da yanda sayyidina Umar ke lazumtan annabi zamu je ga yakin Khaibara abubuwan da ya ta kawo wanda zamu ga kamar wasu akwai maimaici ciki zamu ta tsallake su saboda mu samu mu cimma abubuwa mafi muhimmanci a cikin littafi din yace wa fi ghazwati khaybara a yakin khaybara nan ma zai kawo mana misali cikin misalai da suke fito mana da yadda sayyidina Umar yake lazumtan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to gabanin mu karanta wannan misali da ya kawo a yakin khaybara ita ma yakin khaybaran akwai bukatan mu dan duba takaitaccen bayani game da wannan yaki na khaybara khaybara asali guri ne ko sansani ne ko bigire ne da yake na yahudawa wato wani fili ne katan fili wanda yana da kwazazzabu kuma yana da abin nan kasar tana da karban shuka wannan ma yasa suna da manyan gonaki na dibino kusan abin da ma suka dogara da shi kenan yahudawa asali wanda suka je suka zauna a gurin yahudawan da aka fidda su ne daga garin Madina wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fidda su daga garin Madina sai suka je suka yada sansani a wannan area na Khaybara suka je suka zauna a wannan guri kusan tsakanin Khaybara da garin Madina mil 100 kamar yadda malamai na tarajumul buldan suka ambata tsakanin garin Madina da Khaybara bai gaza mil 100 ba sannan ita Khaybara tana area Sham ne wato in ka fita daga garin Madina zaka tafi Sham akan hanyar zuwa Sham Khaybara take tsakanin ta da garin Madina mil 100 kamar yadda malamai suka ambata Yahudan da suka je suka zauna a wannan guri makiran mutane ne waɗanda duk inda suka samu dama za su yi kokarin cutar da annabi da shi da sahabbansa to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fita ya je ya yake su me sababin da yasa annabi ya fita ya je ya yake su sannan kuma yaushe ne annabi ya fita zuwa yakan nasu sababin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ya je yaki waɗannan mutane ba boyayyen sababi bane in mun waiwaya karatun da muka yi a baya waɗannan mutane yahudawa tunda annabi ya fidda su daga garin Madina lokacin da suka saba yarjejeniya da ya kulla tsakaninsa shi da su to daga nan kuma suka sanya ɗamba na kaidi da makirci wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbansa dusan da suka samu dama za su yi kokarin cutar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sahabbansa wannan yasa suka je suka kwadaitar da mushrikan makka akan a zo a yaki annabi aka zo aka yakin khandak yahuda su ne ummul aba'isin yakin khandak saboda Allah Allah suke su samu damar da za ta sa su zo su wulakanta annabi su tabar da shi su ma gama da shi a ce yau babu shi a doron kasa da shi da sahabbansa su zo su zauna a garin Madina wannan shine babban burin su to shi yasa suka je suka kwadaitar da mutan Makka suka yi dandazo da su da mutan Makka aka fito da niyan a zo a murkushe annabi shi da sahabbansa a shekara ta 4 bayan hijira yakin da aka zo aka basi nasara ba Allah ya tarwatsa su yakin da aka kira shi da ghazwatul khandaq ko kuma ghazwatul ahzab sannan abu na biyu da suka yi bayan wannan da suka yi wanda ya bayyana banda abubuwan da suka yi ta yi a koyi wanda ba su bayyana ba wanda ya bayyana na jawo mushrikai da kwadaitar da su akan a zo a murkushe annabi wannan na farko kenan na biyu da aka zo ba su takaita anan ba mun san annabi a daidai wannan lokaci da ahzab suka zo lokacin da suka zo suka tarar ya toni rami ya hana su shiga garin Madina to anan sun yi wani kai kawo su Yahudawa na kai bara Yahudawan da suke zaune tare da annabi a cikin Madina Banu Quraiza kenan sai suka yaudare su suka sa su suka karya alƙawarin da ke tsakanin su da annabi a yanayi mafi hatsari me yasa yanayin ya zama mafi hatsari tunda annabi yanzu shi da sabbansa ba sa cikin Madina suna can kan iyaka sun toni rami suna fuskantar mushrikai nan kuma cikin Madina an bar mata da kananun yara sai Yahudawa na Banu Quraiza to kaga in Yahudawan Banu Quraiza tunda yanzu sun karya alƙawari ai kaga za su iya abin da suka ga dama su kakkashe su dabi abin da suke so tunda yanzu dumaya kabarsa nan sun tafi can kan gaba ana fuskantar mushrikai to kaga shi sai aka kira yanayin da yanayi mafi hatsari to kaga duk wannan sakamakon kaidi ne da makirci na Yahudawan kai bara to duk annabi ya tara waɗannan abubuwa amma bai ce musu komai ba yana jira dama ta samu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sai aka zo Allah cikin ikonsa daga cikin fatahin da ya musu a sulhul hudaybiya sun sanya ka'ida da shi da mushrikai tunda ai manyan abokan fadan annabi mushrikan makka yau ya yake su gobe su yake shi kuma galibi Allah yana bashi nasara akan su to da aka zo sulhul hudaybiya sai aka sanya sharadi cewar aka sanya ka'ida cewar yanzu a tsayar da yaki tsakanin annabi da shi da mutan makka na tsawon shekaru 10 kaga yanzu idan annabi ya huta da yakin waɗancan mutane ai ya samu dama ya je ya gama da mutan kaibara tunda dama damar yake jira dama abin da ya hana shi saboda ya shagaltu da yakan mutan makka tunda ya shagaltu da yakan mutan makka ba shi da zarafi da zai sa ya je yaki da zai ba shi daman yakan mutan kaibara to yanzu da aka tsaye da yaki tsakaninsa da shi da mutan makka ya samu dama ya je yaki mutan kaibara to wannan yasa annabi yana dawowa daga sulhul hudaybiya da ya dan huta da ƴan kwanaki kawai sai ya fita ya tafi kaibara saboda me saboda dama ta samu saboda yana ganin mutanen kaibara fa su ma hatsari ne babba wa daular musulunci ba mutan makka bane kawai hatsari har mutan kaibara su ma hatsari ne babba wa musulunci da musulmai gara annabi ya je ya gama da su sannan kuma ayoyin da Allah madaukakin sarki ya saukar a cikin suratul fath lokacin da annabi ya taho daga hudaybiya zai tafi madina daga cikin ayoyin akwai ishara da ake masa kan cewar zai samu ganima mai tarin yawa a kaibara kaman ma Allah yana masa ishara ya tafi kaibara idan ya je madina ya huta ya wuce kaibara Allah a cikin alqur'ani ya ce masa wa'adakumullahu maghanima kathiratan ta'khudunaha Allah ya muku alƙawari ya kai annabi kai da sahabbanka ganima mai tarin yawa anan gaba ya kukkuwa da za ku yi na yakan kafirai da yahudawa da mushrikai za ku samu ganima mai tarin yawa fa'ajjala lakum hadhihi to amma sai Allah ya gaggauta muku wannan ganimar wacce ta kai bara kamar yanzu ishara Allah ke annabi idan ya koma garin Madina ya dan huta ya fita ya je yaki mutan kaibara ya samu ganima Allah ya gaggauta kawo masa ita fa'ajjala lakum hadihi wa kaffa aydiyan nasi ankum. Allah ya kame hannun mushrikan Makka daga kanku, yanzu kun samu dama ku je ku yaki mutan Khaibar, kaman ishara ce Allah madaukakin sarki yake yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Walitakuna ayatan lil mu'minin wa yahdiyakum siratan mustaqima. Kaga wannan ayar tana cikin ayoyi da aka sauka cikin suratul fath lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar Hudaybiya. To shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana komawa garin Madina, bai bata lokaci ba ya fita da shi da sahabbansa suka tafi Khaibara. Shi yasa Ibn Ishaq, babban malamin sira Annabi, yake cewa ai Annabi ma ya fita daga garin Madina, ya tafi Khaibara a cikin watan Muharram a shekara ta 7. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga garin Madina ya tafi Khaibara a shekara ta 7, kaga kenan farkon shekara ta 7. Kenan yana dawowa daga Hudaybiya bai dade ba, ya wuce Khaibara. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hanya da shi da sahabbansa suka tafi Khaibara. Bayan sun isa Khaibara kusan da daddare ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbansa sun isa Khaibara da daddare. To a bisa ka'ida ta Annabi, idan ya isa guri da daddare baya afkawa mutan gurin, yakan jira sai gari ya waye, da asuba idan ya ji an kira sallah shikenan sai ya kame, ya ce waɗannan musulmai ne, ba zan yake su ba. Kuma in ga asuba ta har gari ya waye bai ji an kira sallah ba, sai ya afka musu da yaki. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi Khaibara, da ya isa Khaibara sai ya yada sansani kusa da Khaibara, bai afka musu ba a bisa al'adarsa kamar yadda ya saba, bai afkawa mutan Khaibara ba. To su kuma dama tun lokacin da aka je aka yi yakin Khandaq shekara ta nawa, ta 4 ko, sun san Annabi yana sane da irin kai kawo da suka yi, da makirce-makirce da suka yi. To suna tsammanin cewa koyaushe Annabi zai iya afko musu. To shi yasa duk sanda za su fita, za su yi shiri na musamman su fita da makamansu, saboda ko ta kwana, ko da Annabi ya afko musu, sun fita da shirinsu, saboda sun san tsari irin na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To Annabi duka komawansa Madina bai fi makwana 20 yayi ba, ya fita ya tafi Khaibara. Bayan ya isa Khaibara sai ya da sansani jikin Khaibaran, saboda ai garin nasu ba a haɗe yake a guri guda ba. Za ka samu wasu a nan, ka samu wasu a can, haka dai suke a jajjefe hakan nan. Sannan kuma duk inda ka samu al'umma suna rayuwa, ba kawai gilgida mutum zai dakatan gaya gina ba, sai sun yi katuwar ganuwa. In aka yi katuwar ganuwa, to a cikinta za a samu gidaje guda 20-30 haka. Sai a je can sai a yi wata katuwar ganuwa, nan ma sai a yi gidaje 20-30. Kaga idan wani ya zo zai yaƙe su zai wahala, saboda ya samu ya shiga ganuwan ma aiki ne. Su kuma daga cikin ganuwan za su iya harbo maka abin harbi ya same ka. To ya zama sun yi me? Sun yi dabara a sansaninsu, ko kuma inda gidajensu yake sun yi dabara. To da Annabi ya zo sai ya nemi guri a kusa da gidajensu, sai ya da zango da daddare, kamar yadda Anas ɗan Malik ya bayyana cikin hadisin da Bukhari da Muslim da Abu Dauda da Tirmidhi da Ahmad suka fitar cikin littattafansu. To a wannan daren kuma su sai Allah ya jarrabe su, yanda suka saba su kasa kunnuwansu cikin dare su ji ko me zai je zo ranan, sai Allah ya saukan musu da bacci mai nauyi. Har zakarinsu ma ranan ba su yi cara ba, ran da Annabi ya zo ya sauka. Kaga duk wannan nasara ce ta Allah maɗaukakin sarki, tunda in kare zai yi haushi, in kana ɗan bacci za ka iya farkawa. Wani lokaci can dab da asuba in zakara ya yi cara mutum zai iya farka, amma su ba su farka ba har gari ya waye. Annabi asuba ta yi sai ya ji ba a kira sallah ba. To shi ne Annabi ya ce Allahu Akbar, kharibat Khaibara, yace Allahu Akbar yayi kabbara kaman wata ishara ce ko bishara ce annabi yake wa sahabbansa cewa Khaibar kan gaba daya ta rushe gaba daya insha Allah za mu yi nasara akan su to da gari ya waye suka debo kayan noman su tunda manoma ne suka debo kayan noma basu ma kwana da shirin cewa akwai wani hatsari a gaban su ba suka fuffuto za su tafi gona gonakin su kawai sai suka kitibus da annabi da shi da sahabbansa annabi kuma yayi shirin yaki su kuma sun fito ba kayan yaki suna fitowa sai suka yi tir suka ja suka tsaya suka ce Muhammadu wal Khamis kai yau ammana ba zata Muhammadu ne fa gashi nan ya danno da shi da Khamis maya karin dinarsa in an ce Khamis shine tawaga ta yaki wacce take shiryayya abin da yasa ake kiranta Khamis saboda galibi larabawa in sun tashi suna raba mayakan su gida biyar ai Khamis daga khamsan suna raba mayakan su gida biyar akwai mayakan da ake kiran su qalb wanda suna tsakiya yawanci shugaba a tsakiya yake akwai maimana wanda su a hannun dama suke za a ce kuku kiyaye ta bangaren dama kar ku bari a cilakon mu ta dama akwai maisara akwai wanda su ta bangaren hagu suke za a ce ku kula da hagu kar ku bari a cilakon mu ta hagu akwai muqaddima wanda za a sa su a gaba su ne kuma za su fuskanci abokan gaba akwai muakhira wanda za a sa su a baya su kuma amfanin su shine idan an yi rauni ma wani su masa magani idan mayaka sun bar wani abu mai amfanin su a dauke musu kaga kowa da nasa nan kuma a tsakiya shugaba yana tsakiya yana bada umurni yana ba wa na dama umurni yana ba wa na hagu umurni yana ba wa na gaba umurni sannan yana kula da yanda na baya suke motsawa to shine suka ce Muhammadu wal Khamis Muhammad da rundunar yaki wanda ake kasa su kashi biyar alqalb na farko kenan wanda a cikin su shugaba yake sune wanda suke tsakiya kaga kafin a samu a barko a zo kan shugaba za a wahala sai na biyu maimana wanda suke hannun daman shugaba su ma ana sa musu shugaban su na wucin gadi a ce ya kula da waɗannan mayakan kuma su kula da bangaren dama kar su bari a cilakon su ta dama sai na uku almaisara su ma ana sa musu shugaban su na wucin gadi a ce su kula da bangaren hagu kar su bari a cilakon mayaka ta bangaren hagu sai na hudu muqaddimatul jaysh sune wanda suke gaba su kuma nan ana duba manyan zaratan mayaka kwararru gogaggu saboda su za su fuskanci abokan gaba su ma a cikin su akwai shugaban su na wucin gadi sai na ƙarshe na biyar mu'akhira su kuma anan ne yawanci ake samu in yaki akwai mata ciki yawanci mata suna cikin rundunar mu'akhira saboda mata amfanin su taimaka wanda suka yi rauni a musu magani na dan takaitaccen lokaci sannan idan an yadda wani abu su dauka idan akwai wani hatsari a baya su sanar da shugaba to suna fitowa sai suka yi kitibus da wannan runduna ta annabi wacce take kasuwa zuwa waɗannan gidaje guda biyar to sai suka firgita to wannan firgici da suka yi sai ƙara wa annabi ƙaimi da ƙarfin gwiwa shine yayi kabbara yace Allahu Akbar annabi yana ga nasara ta zo shine malamai suka ce idan ka ga abin da ya burge ka kai kabbara ba ihu za ka yi ba mu kuma a yau in abu ya burge mu sai a yi tafi ai ɗabi'a ce ta Yahudawa abin da annabi ya tafi a kai in ya ga abin da ya burge shi kabbara yake da shi da sahabbansa to shi yasa da suka fito suka sha jinin jikinsu suka firgita suka tsorita suka ce Muhammadu wal Khamis annabi sai ya ji nitsuwa ya ji kwanciyar hankali saboda alama ce ta nasara tunda sun karaya da zarar abokin gabanka ya karaya ai ka yi nasara na farko a kansa kafin a je nasara ta biyu to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kabbara yace kharibat khaybara yace ai khaybara yau ta rushe ta rugurguje ta lalace gaba daya kaman yana bushara wa sahabbansa wannan shi ake kira at-tafa'ul inna idha nazalna bi sahati qaumin fa sa'a sabahul mundhari inja annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to da gari ya waye Yahudawan nan suka ga wannan sai suka fasa zuwa gonan kowa sai gudu ya koma cikin gidajen su cikin wannan ganuwa da suka yi kowa ya gudu ya koma suka rurrufe kofofin ganuwan kaga yanzu sun tsorita tsoritan da suka yi shi ma wani nasara ne tunda an musu bazata to abu na biyu da aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam sai tura sayyidina abubakar yace je ka shiga cikin sansanin su ka je ka yake su da fatan zaka samu ka bude kofofin kai galaba akan su sayyidina abubakar yaje ya buga amma mutane ne waɗanda suke masu ƙarfi kuma sun yi shiri suna da tanadi bai dace ba saboda wannan ganuwan nasu suna da ƙarfi da duwatsu suka gina su to ba dace ba sai sayyidina abubakar ya dawo to shine anan gurin yake mana bayanin tura sayyidina Umar da annabi yayi kaga wannan zai nuna lazumtar sayyidina Umar ga annabi ga duk yakin da annabi ke fita ga yakin Kaibara shine anan gurin yace inda ma nazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi hadarati ahli khaybara a'ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam liwa'a Umar bin al-Khattab fanahada ma'ahu man nahada min an-nasi فلقوا أهل خيبر فانكشف عمر وأصحابه فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايل سيدنا أبو بكر يا جي يا بغا بأداتي با يدعو سي النبي صلى الله عليه وسلم يتور سيدنا عمر شيني يكي من بياني أنا كمان ياي كتن إن أبن ديكي بكاتان موكو ومن أوكو أبن دا غفر قنصا سو دمو فتو دا سورة كسا دي تو شيني سي النبي صلى الله عليه وسلم ya bada tutan wa sayyidina Umar yace je ka Umar dan ka dab wata kil Allah ya maka tawfiki ka samu ka bude wannan gari kai nasara akan su shine sayyidina Umar ya kama hanya ya tafi aka samu tawaga masu yawa cikin sahabban annabi suka tafi tare da sayyidina Umar aka je shi ma ya buga cikin iko Allah sai ba a dace ba me samu ya bude kai bara ba sai ya dawo shi ma gurin annabi sallallahu alaihi wasallam to yanzu annabi ya tura madaukakan mutane masu falala masu kima masu daraja a gurin sa masu daraja na farko baya Abubakar da Umar masu matsayi na farko a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura Abubakar ya je mai daraja ta farko a gurin sa bai dace ya bude kai bara ba ya tura sayyidina Umar a karo na biyu mai daraja ta biyu a gurin sa bai dace ya bude kai bara ba to sai annabi ya ce la adfa anna liwa'i gadan ila rajulin yaftahu Allahu ala yadayhi yuhibbu Allah wa rasula wa yuhibbuhu Allah wa rasul da aka tura sayyidina Umar yaje ba a dace ba to annabi sai yake musu wata bushara yanzu bushara ta biyu annabi yake wa sahabbansa akan Khaybara wannan bushara ta farko lokacin da Yahuda suka fito suka yi kitibus da annabi sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbansa ba shiri annabi me yace Allahu akbar kharibat Khaybara kaga bushara ce annabi yake musu ishara ce cewa yau za a gama da Khaybara sai ishara ko bushara ta biyu da annabi ya musu da sayyidina Abubakar yaje bai dace ba sayyidina Umar yaje bai dace ba to sai annabi yace la adfa anna liwa'i gadan a riwayar Bukhari da Muslim la uqtiyanna rayata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasul annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace gobe in Allah ya kai mu wannan tuta tawa da na ba mutane guda biyu Allah bai ba su nasara an bude kai bara a hannun su ba to gobe zan ba ma wani mutum yaftahu Allahu ala yadayhi wanda Allah zai bude kai bara a hannun sa yuhibbu Allah wa rasula wannan mutumin da zan bashi wannan tutar yana son Allah da manzon sa wa yuhibbuhu Allah wa rasul kuma Allah da manzon sa suna son sa wannan gaba akwai ta'aliki da malamai suka yi wacce take da muhimmanci wacce tana da alaka da asma'u wa sifat ina ga saboda ƙurewar lokaci zamu jinkirta bayani kan wannan ta'aliki sai Allah kai mu halka ta gaba abubuwan da muka karanta da suke daidai Allah ba mu ikon amfani da amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuben harshe Allah gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik السلام عليكم ورحمة الله وبركاته